اجتزوا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كقبوتا نيسونا تشغى الدين الله قنجيا قنجيا فسبح بحمد ربك توكي تسبيه تارد بودي وبنجي جنكا فسبح بحمد ربك واستغفره ككمني مغافر الساح إنه كان توابا للشي ميو وكرب التوباني فالله يسامو وانا ألاما إذن ناغنت إني مغافر إني متوبة وشيني yanzu gashi mutane suna ta shiga addinin Allah kungiya kamar da ya faru a shekara ta 9 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar da ake kira ta'amul wufud shekara ce da kabirin larabawa daga ko ina gari gari suka rika yin wato kungiya suna zuwa Madina suna bayyana musuluncin su suna mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan ashe wannan shekarar ita ce Allah ta'ala yake ishara zuwa gare ta shekara ta tara kaga shekara mai zuwa Allah ta'ala ya karbi Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a wannan lokacin nasarar Allah ta zo fatahi ya zo an yi fatho Makka tun a shekara ta 8 sannan kuma shekara ta 9 sauran kabilu sun rika shigowa addinin Allah kungiya to Allah ya ce idan kaga haka to kamar ana yi masa ishara cewa aikin da aka dora maka ya ka gama abinda aka turo ka da shi na sako ka isar mutane kuma sun karbi sakonka saboda haka yanzu Allah ta'ala zai karbi ranka lokaci yayi to saboda haka kai ta neman gafara kai ta tuba a wajen sa to daga wannan lokacin ne Aisha sai ta kula cewa duk sanda yake sallah yana yawan fadar wannan a cikin ruku'un sa da sujjadar sa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li sarki ya tabbata gare ka ya allah ubangijinmu wa bihamdika tare da gode maka allahumma ighfir li ya allah ka gafarta mu to imam al-bukhari a cikin ingantaccen littafin sa sai yayi wa abin babi sai yake cewa babu du'a fi ruku babu du'a fi ruku wato babin addu'a a cikin ruku addu'a a cikin ruku me yasa ya ambaci addu'a a cikin ruku duk da cewa hadisin ba addu'a kawai ya kunsa ba hadisin akwai tasbihi a ciki dan cewa subhanakallahumma rabbana akwai tasbihi a ciki amma kuma sai ya faɗi addu'ar ita ce allahumma ghfirli malamai suka ce abinda yasa ya faɗi kamar ibnu hajar a cikin fathul bari ce abinda yasa ya ambaci addu'a yace babu du'a fi ruku saboda kamar yana raddi ne ga waɗanda suke ganin makaruhi ne a addu'a a cikin ruku kamar imam malik yana ganin makaruhi ne a addu'a a cikin ruku to kuma gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a cikin ruku don yace allahumma ighfir li wannan wani addu'a ce ya allah ka gafarta mu to dan ya ishara zuwa ga waccan magana cewa ba haka take ba akwai hadisin da yake nuna addu'a a cikin ruku'u ba makaruhi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shi yasa sai ya fito da maganar addu'a a cikin babin bai fito da maganar tasbihi ba wanda dama shi wannan ba sabani a kansa waɗanda suke ganin makaruhi ne ai addu'a a cikin ruku'u suna hujja da hadisin sai hadisin muslim hadisin da yake cikin sai muslim hadisin abdullahi dan abbas wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa amma ruku' fa azdimu fihi ar-rab wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a fa qaminun an yustajaba lakum annabi yace an hana ni karatun al-qur'ani a cikin ruku'una a wata riwaya a cikin ruku'una da sujjadata sai yace fa amma ruku' amma ruku'u fa azdimu fihi ar-rab ku girmama ubangiji a cikin sa wa amma sujud ita kuma sujjada fajtahidu fi du'a kuna ce ku yi ta kokari wajen addu'a fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a an samu ku addu'a to sai waɗanda suke ganin ba za a yi addu'a a cikin ruku suka ce to gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin ruku da sujjada yace ruku a girmama ubangiji kaga kenan ba addu'a za a yi ba tasbihi za a yi shi ne girmama ubangiji sannan ita kuma sujjada sai annabi ya ce fajtahidu fi du'a, kaga ya nuna kenan a sujjada ake addu'a. Wannan shine hujjar waɗanda suke cewa ba a yin addu'a a ruku. To malamai, wasu malamai da suke musu martani, suke musu raddi, suna cewa wannan ba hujja bace, domin ai ba za ka ce ba za a yi girmama Ubangiji a cikin sujjada ba, duk da cewa akai fa duk da cewa akai fa qaminun an yustajaba lakum fajtahidu fi du'a, ku nace wajen addu'a, ku nace wajen addu'a. Aga ba a faɗi girmama Ubangiji ba, amma kuma girmama Ubangijin ba laifi ba ne. To haka nan wancan ma da ba a faɗa ba ba laifi ba ne. Saboda haka Imam al-Bukhari ya kawo wannan maganar ta addu'a don a nuna maka cewa ana yin addu'a din a cikin wato ruku'u. To wanda shi ba ɗaya ne daga cikin irin abubuwan da aka ce a faɗa a cikin ruku'u. Sannan na uku shine subuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh. Subuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh, wannan ya zo a hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, wacce wanda aka rawaito shi ta hanyar Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, yake cewa ya ji Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin sallarsa, a cikin ruku'unsa da sujjadarsa, yakan ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh. In yayi ruku'u yakan faɗi wannan, ko in yayi sujjada yakan faɗi wannan, subuhun quddusun rabbul mala'ikati war-ruh. Subuhun ma'anarsa wanda ake tsarkakewa daga dukkan aibi, daga dukkan nakasa. Quddusun wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya, dukkan aibi. Saboda kalmomi ne waɗanda suke ishara zuwa ga tsarkake Ubangiji ta'ala daga dukkan wata tawaya, a sifofinsa da ayyukansa, sifofinsa da ayyukansa da sunayensa. Babu tawaya, babu nakasa, duk abin da yake ya siffanta da shi to za ka samu kamala ce. Rabbul mala'ikati, Ubangijin mala'iku, war ruhi kuma Ubangijin Jibril alayhi salam. Jibril shine ake kira ruh. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha, mala'iku suna sauka a ciki da ruh, shine Jibril. Wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisanin arabiyyin mubin. Da Allah yake magana al-Qur'ani cewa innahu latanzilu rabbil alamin, shi al-Qur'ani saukarwa ce ta Ubangijin halittu. Sai ya ce nazala bihi ar-ruhu al-amin, ruhi mai aminci ne ya saukar maka da shi, shine Jibril alayhi salam. Shi yake wa laqabi da ruhul qudus, yake cewa subuhun qudus rabbul mala'ikati war-ruh. Aka jingina Ubangiji zuwa ga mala'iku, sannan kuma aka ambaci ruhu, aka ambaci mala'iku, duk da cewa shi Jibril shi ma mala'ika ne, yana cikin mala'iku. To amma kuma aka ware shi da ambato saboda a nuna matsayinsa, aka ware shi da ambato domin a nuna matsayinsa da darajarsa. Wannan shine ake kira atful khas ala al'am, atful khas ala al'am, wato a jingina al-khas, wato a jingina a ambaci al-khas bayan an ambaci al'am. Sai addu'a ta hudu, sai addu'a ta hudu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khash'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqalla bihi qadami. Wannan ita ce addu'a ta hudu. Sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, shi ya rawaito wannan hadisi. Kuma wannan hadisi ya gabata a baya, yana cikin sahih Muslim, wanda yake fadar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada a addu'ar dare, abinda yake fada a cikin addu'a ta sallar dare. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khash'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa mustaqalla bihi qadami. Yace idan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada yakan ce Allahumma laka raka'tu, ya Ubangiji gare ka kai kadai nayi ruku'u, wa bika amantu kuma gare ka kadai da kai kadai nayi imani, wa laka aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya, khasha'a laka sam'i fuskata ko jina, jina ya miƙa wuya gare ka, wa basari da ganina, wa mukhi da bargona, wa azmi da kashina, wa asabi da jijiyata, wa mastaqallat bihi qadami da abinda diga digaina suka wato tsayu da shi, wato gangar jikina kenan. Wannan hadisi kamar da muka faɗa Imam Muslim ya fitar da shi, hadisin Ali, amma a cikin ruwa Muslim da kuma ruwayar Nasa'i da Tirmidhi da Abu Dawud, Ibn Majah bai ruwaito shi ba. A cikin ruwayar su babu wa mastaqallat bihi qadami, wannan karin kamar da kuka ya sa muku shi a cikin bracket, wannan karin babu shi a cikin Muslim, babu shi a cikin sunan al-thalatha, tunda Ibn Majah bai fitar da hadisin ba, amma akwai shi a cikin Sahih Ibn Khuzaimah da kuma Sahih Ibn Hibban, sun zo da wannan ziyadar wa mastaqallat bihi qadami, da abinda diga digaina suka tsayu da shi, wato yana nufin gangar jikinsa gaba daya wanda suke dauke da, wanda kafafuwansa ke dauke da su da shi. Yace Allahumma laka raka'tu, ya Ubangiji gare ka kadai nayi ruku'u, wato gare ka kadai nayi ruku'u ba ga wani ba, shine ma'anar a kaddamar da jar mu majrur, ce laka raka'tu, wanda wannan a larabci yana nuna al-hasr, kuma an takaita ruku'un ga Allah shi kadai, laka raka'tu gare ka kawai nayi ruku'u, wa bika amantu kuma da kai nayi imani, wa laka aslamtu kuma gare ka na miƙa wuya, khasha'a laka sam'i, al-khushu' yana nufin al-khudu, al-inqiyat miƙa wuya, jawuwa, sadaukar da kai, saduda ga Allah, wato jina gaba ɗaya gare ka ya saduda, ma'ana kai kadai zan yi wa da'a ta koli ta yadda babu wata da'a da take sama da taka, kai zan ji abinda duk ka faɗa in yi aiki da shi, duk abinda ka ce a yi in yi, abinda ka ce a bari in bari, khasha'a laka sam'i wa basari da ganina, wato da jina da ganina duk sun miƙa wuya gare ka, an ambaci ji da gani saboda yawancin ayyuka da su wato suke su ne a yawan aikin dan adam ko gaɓoɓin dan adam su suka fi aiki da ji da gani, babu wata gaba da ta kai su aiki da ji da gani, shi yasa aka ambace su, kuma sannan buƙatuwar dan adam zuwa gare su ta fi buƙatuwarsa zuwa ga kowace irin gaba, ji da gani suna cikin gaɓoɓi waɗanda dan adam yake matuƙar buƙatuwa zuwa gare su, kuma galibi sun fi samun matsala da ji da gani, matsaloli sun fi bijiro musu sama da kowane wani abu, saboda haka idan suka miƙa wuya ga Allah ta'ala da matsayin da suke da shi a jikin gangan jikin mutum, yana nuna wasu wasi zai yi ƙaranci tare da shi. Sannan ya ce wa mukhi wa azmi, da kashida da bargona da kashina, wa asabi da jijiyoyina, wato su ma nan an ambace su, an keɓance su da ambato banda sauran sassan jiki, domin a nuna wato miƙa wuya ce ta musamman, saboda waɗannan abubuwa su ne kusan abinda ke rike da ɗan adam gaba ɗaya, wato ɓargo, kashi jijiya, don a nuna cewa waɗannan abubuwa na baɗi ne da suka sallama wa Ubangiji suka miƙa wuya gare shi, ya nuna kenan dukkan sauran jiki ma ya miƙa wuya ga Allah, domin waɗannan su ne idan suka miƙa wuya ga Allah to sauran jiki, gangan jiki ma duk gaba ɗaya suna musu biyayya ne. to sai addu'a abinan tasbihi na nabiyar sai nabiyar wanda shine subhana rabbi subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama sahabin da ya ruwaito wannan hadisi shine Auf ibn Malik.